yanzu muna cikin kwanaki goma na ƙarshe waɗanda kwanaki ne waɗanda suke da mahimmancin sarki waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar idan waɗannan kwanaki suka zo yana ɗaura amara yana tashin iyalansa su yi ibada yana zafi da su ya ku bayin Allah ni iya baki ƙoƙarinmu wajen ribatar waɗannan goma na ƙarshe saboda babu mamaki ba za su mai akwai mutane da yawa waɗanda muka san su ba muna tare da su amma yanzu sun kwanta yawa kuma babu mamaki bari yanzu na tabbatar da cewa ko da ba dukanmu ba a cikinmu akwai wanda kafin shekara da zuwa za su kwanta yawa tsakanin waɗanda suke nan masallacin da kuma waɗanda suke sauraron mu daga nesa saboda haka yana da tsananin amfani kowa ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi abin da zai iya kowa ya yi ƙoƙari ya bar harkokinsa ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya amfana da waɗannan darara ya yi sallomi ya yi sadaka ya yi abubuwa da yawa waɗanda za su kawo masa amfani a rayuwar shi bayan haka ya kuma yi Allah tabbas san adal Allah ya kuma san ya yi shi ba zai iya rayuwa shi kadai ba wanda ka gani a duniya to yana buƙatar wani kafin ya rayu idan mutum maɗauki ne yana buƙatar maƙeri idan mutum maƙeri ne yana iya buƙatar likitan da zai ba shi magani idan mutum likita ne to zai iya buƙatuwa zuwa ga manomin da zai sai abinci a wajen shi wannan yasa akwai buƙatar mutum ya san ƙa'idoji da zai yi amfani da su wajen mu'amala da mutane saboda kar ya haɗu da matsaloli da yawa kar wani daga cikin mutane ya sa mai hawan jini ko ya san ba ba mai lafiya cikin rayuwa akwai ƙa'idoji da yawa za mu karanta za mu yi bayanin muhimmai daga ciki a cikin wannan hudba ƙa'ida ta farko shi ne idan ka haɗu da mutum to ka yi ƙoƙari ka yi mu'amala da shi gwargwadon inda za ku iya cimma ittifaƙi inda za ku cimma daidaito zai yi wahalar gaske ka samu mutumin da ɗabi'unka da nashi za su yi daidai 100% amma za ka iya samun mutumin da za a iya mu'amala da shi a masallaci amma ba za a iya haɗa cinikayya da shi ba akwai kuma wanda za a iya cinikayya da shi amma ba za a iya zumunci da shi ba saboda in mutum yana son zaman lafiya dole duk wanda ya haɗu da shi sai ya yi nazarin iya daidai inda za su iya cin mahaifiyarsu ragowa kuma a ba wa juna haƙuri ƙa'ida ta biyu shi ne mutane ba sa son wanda zai yi musu mu'amala a bayyane yana daga cikin kurakuran da har wasu malaman suke yi sai mutum ya yi kuskure sai a zo kan mumbari sai a faɗi sunan shi ko kuma a faɗi wasu siffofi wanda duk wanda ya ji ya san da shi ake wannan yana daga cikin kuskure kuma ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi kuskure rana gefe yake yi har sannan aka zargi na Aisha da zina bai faɗi wanda suka zarge ta ba bai faɗi waɗanda suka yaɗa abin ba cewa ya yi sun zarge ta da wani mutum ba abin da na sani game da shi sai alkhairi saboda haka in mutum ne kuskure abin da ya fi shi ne ka ware shi kai masa nasiha in dai ba jiran nasiha za ka yi wasu su shafi mutane da yawa ka'ida ta gaba daga cikin ƙa'idoji waɗanda za su taimaka wa mutum ya zauna lafiya da mutane shi ne kauda kai daga kurakuran juna babu yadda za a yi ka samu babu yadda za a yi ka samu wani mutum cikakke duk wanda ka gani a duniya yana da lafasa ta wata fuska to amma babban abin da ake dubawa shi ne ana duba inda ya tsirin jari ko wata rana ko wani mutum ya kunkasa wa sayyidina Umar kofa ko da sayyidina Umar ya fito sai bai ga mutumin ba sai ya sa aka zo da mutumin sai ya ce ka kunkasa kofa kuma na zo da wani kamar sai ce eh dama na kawo makaran matata ne sai da suka yi makuna rigima da matarka sai da ga inda abin da iri ɗaya ne gara kawai da koma yana daga cikin ka'idoji na zaman lafiya da mutane shi ne ka ba wa mutane amma sun kakkare ma a wajensu. Mutane suna sha'awar mutumin da zai ba su, suna sha'awar mutumin da yake da kyauta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda ya tabbatar a musulunci saboda kyautar da yake musu, akwai wanda aka ba shi katar garki aka ce ya kora ya je ya ce da mutanensa kai dukkan musulunta saboda rajina ga Muhammad yana yin kyauta wanda ba ya ji tsoron talauci. Amma mutane ba sa san wanda zai roƙe su. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alƙawari da wasu daga cikin sahabbai cewa kar su roƙi kowa komai, saboda haka ɗaya daga cikinsu bulalarsa takan faɗo yana kan abin hawansa amma ba zai ce an yi ko masa ba. Allah ya halicci mutane da roma, shi ya sa ko Allah idan zai nemi zakka yawanci sai ya goranta wa mutane, shi ne ma'anar wahimma razaqnahum yunfiqun. Daga cikin abin da muke azurta suke cewa wa atuhum min malillahi alladhi ataakum, ku ba su daga dukiyar Allah wacce ya ba ku, saboda kan san ba kuɗin ka bane. Ɗaya daga cikin larabawa yana cewa walau su ilan nasu turaba la aushaku idza qila hatu an yaminu wa yamnahu, inda za a ce da mutane su tebo su baya kawai su bayar wani ba zai baka ba. Yana daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shi ne idan kuka haɗu da mutum in kana so ku zauna lafiya ka ɗan dinga tara mai haka kana yaban shi a wani abin da ya iya, ko da mutumin banza ne kashi 98 to in yana da alkhairi biyu in kun haɗu ka dinga tara masa ƙasa a nan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin dalilan da suka sa ya ci nasara a zamantakewa shi ne siyasa da yake yi da abin da siyasar zamantakewa da yake nisa tsakaninka da sahabbansa. In kuka yi nazari za ku ga kusan duk sahabban da suke yawan tambaruwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai haifin da ya ba su. In ka zo kan Abubakar ya ce inda zan rage wani a matsayin bada'i, to da na rage Abubakar a matsayin bada'i. Yana zaune da Sayyidina Usman, shin ya shi abu ɗaya Sayyidina Usman bai kai daraja Abubakar da Umar ba, suna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Amma da Usman ya zo sai ya rufe cinyarsa, aka tambaye shi ya ce ya ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah suke jin kunyarsa ba. Yana cewa za a tashi Mu'adh ɗan Jabal a gaban mutane, a gaban malamai da taki. Yana cewa duk wanda yake so ya ga ɗan aljanna a bayan ƙasa to ya kalli Abdullahi bin Salam. Wasu daga cikin tarihin inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayarwa siyasa ce ta zamantakewa, amma ba ya nuna sahabin ya fi a wannan ɓangaren. Daga cikin abin da yake nuna haka shi ne akwai mu'amalar da ya yi wa Amr bin al-As, har sai da Amr bin al-As ya zaton cewa duk ashabai ba wanda ya fi shi daraja. Amma sai ya ce bari ya jaraba, bari ya yi kwamfani, sai ya zo ya ce da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wai a cikin mutane wa ka fi so, sai ya ce Aisha, sai ya ce a maza ba, sai ya ce babanta, sai ce sai kuma wa, ya ce sai wani, sai kuma wa sai wani. Amr bin al-As yake cewa da na ji tsoron kai ya zama da ni na ƙarshe, sai na je na tambaye shi. Yana daga cikin ƙa'idoji na mu'amala da mutane shi ne yin murmushi da yawan murmushi. In kana yawan ɗaura fuska za ka fi cutuwa. Wasu manazarta suna cewa masu yawan murmushi sun fi tsawon rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ka haɗu da ɗan uwanka, ka haɗu da ɗan uwanka da fuska mai kyau za ka samu ladan sadaka. Yana daga cikin ƙa'idojin mu'amala da mutane shi ne faran-faran da abokan gaba. Akwai mutanen da kai ka san ba ka san ka, amma idan ka nuna musu ƙiyayya za su samu damar da za su taɓe ka babu mamaki ma har su kai ka ƙasa. To in an haɗu sai a yi ciki na ciki, sai a dinga yin yaƙe ana yin murmushin ƙarfi da yaji. Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da wani mutum ya zo ya yi masa sallama, kafin ya fito sai ce kai ɗan dangi ya taɓe, mana mutumin banza ne. Bayan ya fito sai na nashi ya ce ana tabira ana tara'a, don haka
da ya dawo cikin cewa kafin ka fita ga abin da kace game da musulmin nan, amma bayan ka je na ji kuna ta hira da shi kuna tara, sai ki an sha ai daga cikin sharrin mutane akwai waɗanda ake jin tsoron su saboda sharrin su. So idan ka ce duk mutumin da ya nuna maka adawa za ka nuna maka kai ma adawa, to wata rana wani zai iya kai ka kaka. Yana daga cikin ƙa'idojin zaman lafiya da mutane shi ne mutum ya dinga tuna munanan ayyukan da Allah ya aibanta ɗan adam da su. Wannan zai sa in mutum ya maka wata kwakyarar ko ya maka wata alkafirar za ka samu sauƙi a cikin zuciyarka. Yanzu idan da za ka samu jinjiri ka kace shi a hanya ka raine shi ka sa shi a jami'a ka yi masa aure ka ba shi aiki ka kara mai da jari, wata rana ya fito da kawai wani ya ce maka ai baya son ka, ai baka kaunar shi, ai baka kaunar shi, yana zuwa gida ya tara maka mai duk da kai baka taɓa ce masa ko tsufa. Idan kana so ka samu sauƙin wannan sai ka tuna ga Allah subhanahu wataala innahu kana ghafurur rahim. Allah da yake bayani akan dan adam yace dan adam dama mutum ne mai yawan zalunci kuma mai yawan mutunci. Saboda haka duk bacicin da ɗan adam ya maka kada ka yi mamaki. Idan ka taimaki mutum da kuɗi wata rana kana da bukata ya maka ruwa kada ka yi mamaki. Lokacin da aka tambayi Adam aka ce Allah yana cewa innal insana khuliqa halu'a, Allah ya halicci dan Allah ya halicci dan adam halu, sai aka ce me ma'ana halu, sai ce kada fassarar Allah wala yakunu tafsirun afyan min tafsiri, Allah ya riga ya fassara ma'anar halu ba sai ka nemo tafsiri ba, shi ne idza massahu sharrun jazua wa idza massahu khairun manua. Idan ya samu kuɗi yana hanawa, amma in ya samu matsala zai dinga hana. Saboda haka duk wanda yake baka abin da ya kamata ya baka kar ka damu, dama haka da nagari. Yana daga cikin ƙa'idoji na mu'amala da mutane shi ne duk wanda ya kai kan shi inda za a zarge shi, to idan aka zarge shi ya jawo. Yanzu inda mace za ta yi sallama daga ƙofar gida tana neman matarka, in dai ka san matarka ka ba ta nan, to kamata ya yi tun kafin ta ƙaraso gida kawai ka ce mata ba ta nan. Amma in ka bari ta shigo har kuka yi hira wani ya ce akwai abin da kai kai ne ka jawo. Saboda haka Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga wata mace da namiji sun tsaya a kan hanya, sai ya ɗauki bulala sai ya sula wa namiji, sai namijin ya ce ai mata ta ce. Ice matar ka ce za ku tsaya da hijjar a nan ku jawo mutumin cikin abinku. Yana daga cikin ƙa'idojin zaman lafiya da mutane shi ne kyautata wa mutane zato, in ka ga mutum yi abin da baka gane ba ka kyautata masa zato. Ɗaya daga cikin magabata yana cewa inda zan ga ɗan uwana, inda zan ga giya a jerin ɗan uwana, to da na ce wani ne ya wata maka. Yana daga cikin ƙa'idojin zaman lafiya in kana so ba za ka samu hawan jini ba ka zauna lafiya da mutane shi ne ka guji kalmomi masu harshe da yawa. Abinda wannan ke nufi shi ne duk kalmar da ka san tana ɗaukar abu mai kyau, tana ɗaukar ma'ana mara kyau, to kar ka yi amfani da ita in za ka yi magana da wani. Misali idan ka ce da mutum ƙaho, ƙaho a Hausa yana ɗaukar mutum jarumi, yana ɗaukar marwaci, to in za ka siffanta mutum da jarumi kada ka ce mai ƙaho. Yana daga cikin ƙa'idoji na zamantakewa da mutane shi ne duk wanda baya so a zage shi to shi ma kai ya zage wani. Galibin mutane in dai ka taɓa su sai ka rama, idan ma ba su rama ba Allah zai aiko musu da wanda zai rama musu, kamar yadda Hassanul Basri yake cewa na ga wasu mutane ba su da ayyukanka, amma da suka yi magana a kan ayyukan mutane sai da mutane suka kirkirar musu ayi. Akwai mutane kuma da na gani suna da ayyukanka, amma da suka yi shiru game da ayyukan mutane sai mutane suka yi shiru game da ayyukansu. Yana daga cikin ƙa'idoji masu muhimmancin gaske a zamantakewar da mutane shi ne rashin amsar zuga, musamman in mutum shugaba ne, in aka zo aka ce wane ya ce kaza ko wane ya yi kaza, to yana da kyau shugaba ya nisanci amsar zuga. Wata rana wani ya zo wajen Imamu Shafi'i yake cewa da shi wane yana zagin ka, sai Imamu Shafi'i ya ce mata in abin da ka faɗa gaskiya ne ka zama annabi, in kuma ƙarya kake yi to ka zama ba ka ga ba zai sake dawowa ba. wata rana wani sahabi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam zuga sai fitowa da shi kar wani ya kawo maganar wani ni ina so in rabu da ku zuciya ta tas game da kowa yana daga cikin ka'idoji na mu'amala da mutane shine a ajiye mutane a matsayin su in za ka yi mu'amala da mutum ka girmama shi gwargwadon matsayin shi kar a kawo maka mutum mai matsayi ka dinga mu'amala da shi ta kasa-kasa azumin nasa manazirin yana daga cikin ka'idoji masu muhimmancin gaske wacce idan ka haddace ta ba za ka taɓa yin ba wani abu da zai ana kamanci shine Allah subhanahu wataala da yake cewa cikin alfahari kuma mun sanya sashin ku ya zama fitina ga sashi ma'ana akwai mutanen da Allah ya halice su dama matsala ne a rayuwarka haka Allah ya riga ya hukunta shi ya sa ya ce a tasbiru za ku yi haƙuri da wannan hukuncin wanda yake kauni ne Allah ya riga ya kaddara shi ko ku yi haƙuri ko kada ku yi haƙuri wa kana rabbuka basira ubangiji ka yana gare komai idan ka fahimci wannan ka'idar kada ka yi mamaki ka ga mutum tana ka fita ka buɗe mai shago kusa da shagonsa kusa da shagonka ka ba shi jari shi kuma ya hana wasu dogon su ci gaba da zuwa wajenka yana daga cikin ka'idojin mu'amala da mutane shine maganar tsara raki ga junansu nan naɗe ta ake ba a hamsarta mana duk mutanen da suke tsara raki ne a siyasa ko a neman ilimi ko kuma a zamantakewa to in ɗaya ya aikanta ɗaya ba a ansa saboda galibi mutanen da suke tsara raki a siyasa ko a malanta a lokuta da yawa hassada tana iya shiga ciki yana daga cikin ka'idoji a mu'amala da mutane shine mutane ba su san wanda baya manta da su idan matarka ba ta gama abinci ba yau sai ta ce mata ai shekaran jiya ma daga gona ta zo ban yi mata sanye da zuwa ba bara ma haka kika fita unguwa ba ki dawo da wuri ba mutane ba sa san irin wannan yana daga cikin ka'idoji masu muhimmancin da ke a zamantakewa shi ne adalci ga abokin mu'amala wannan ma za ka ga har malamai suna faɗawa wannan kuskuren sai mutum ya yi abu guda ɗaya sai a kwalje ne ɗinsa gaba ɗaya kamar ɗan wuta yana da kyau idan mutum ya zama tuwe kuskure to a haibanta shi a daidai wannan kuskuren in ya zama dole a yi mai adalci a mu'amala gwargwadon inda yake da matsala duk matsalolin yahudawa da yadda duk wanda yake karanta qur'ani zai ga ba waɗanda Allah yake aibantawa kamar su a cikin alfahari amma Allah madaukakin sarki da ya tashi ya ce laisu sara'a ba duka suka taru suka zama ɗaya ba saboda haka ga wannan adalci ne akwai musulmin da ya yi laifi aka so a kalawa ba yahude wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na wanda bai san gaibu ba ya so ya karkata zuwa ga waɗanda suke so su kalawa musabbanan bayyuke Allah ya saukar da aya a cikin surat an-nisa inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah mun saukar maka da littafi ne da gaskiya domin kai wa mutane hukunci da abin da Allah ya nuna maka da haka kada ka zama mai ba da kariya ga waɗanda suka yi haɗinci ina fatan mun gane saboda haka yana da matsar amfani mutum ya zama cewa mai adalci kamar yadda muka kawo a cikin littafin na ka'idojin mu'amala da mutane ko wata mace ta ce da mijinta ina abokinka Abdul na ga baya zuwa gidan ya ce a'a Abdul ai mun bata ta ce Abdul mutumin kirki na tabbatar da cewa tunda kuka bata kai ne ba ka da kirki kai ne ni ne ya ce a'a ba haka ba ya ce ina kan Abdul sai ce a'a ba haka abin da ya faru ne kenan abin da ya faru shi ne mun yi aikin delegate mun samu kuɗi saboda haka da muka samu wannan kuɗin sai ni na ce zan sayi mota shi kuma Abdul ya ce a ba zan sayi mota ba kamata ya yi na ƙara aure tun daga ranar idan na kira shi baya daga wayata kin ji abin da ya faru sai ta ce rabu da ɗan banza dama irin waɗannan mutanen masu siffar munafukai ba na son su kaga idan ka kalla za ka ga san babu adalci a cikin wannan maganar saboda ta tabbatar da cewa ya fi mijinta kirki amma da ya kuskure guda ɗaya ta sanya shi a layin munafukai yana daga cikin ka'idoji na zamantakewa shi ne mutum ya zamanto yana da cikakken tawakkali idan kana da cikakken tawakkali cewa babu wani mutum wanda zai iya cutar da kai babu wani mutum wanda zai iya maka wani abu da Allah bai maka ba za ka samu jin daɗi wani wani yazo wajen Khalid bin Walid sai Abdullah bin Mas'ud yake ce mata wane yana sake ka sai ce tilka sahifatu falal ahadi masha yace wannan littafin sare na ayyuka yaje ya cika shi da abin da ya gada yanzu misali a ce duk mutumin da yake aibanta ka ko yake cin mutuncin ka za ka rike wannan ka'idar ka ce tilka sahifatu falal laha bima sha'a littafin sare na ayyuka duk abin da ya gada ma ya cika su za ka samu sauki shi yasa asal basari da aka zo aka ce masa wani yana aibanta shi sai ya sayi kyauta ya kai maka sai kunya ta kama mutumin sai mutumin ya ce akara maka Allah mu da muke aibanta ku kuma shi ne har da kyauta ya ce ai sai dai amsa da hakuri ya ce mutumin da yake ba ka kyakkyawan ayyukansa dan ka ba shi wannan ai ba ai komai ba kaga wannan karfi ne na tawakkali yana da kyakkyawan masu muhimmanci wanda bayan zuwan waya suka zo da yawa shi ne ba da kulawa cikakkiya in kana magana da mutum cikin matsaloli yanzu za ka ga kana magana da mutum kana yin magana da mutum amma sai ya zamanto cewa in kana magana da shi kana daddanna waya yana da kyau musamman inda mutum ne kake waya ka ba da cikakkiyar kulawa yana daga cikin ka'idojin masu muhimmanci wanda ya kamata kowa ya sani shine mutane ba sa ba da cikin girmamawa duk wanda kaga mutane suna girmama shi to shi ma yana girmama su duk wanda kaga mutane suna girmama shi amma shi baya girmama su to girmamawa ce ta wucin gadi suna girmama shi ne saboda su an ci wasu ƴan kuɗaɗensa ko kuma su samu wata darɓa daga mulkin da Allah ya ba shi ko wani ilimi wanda ba za su samu ba sai a wajen shi yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da muhimmanci wanda da yawa za ka ga mutane sun shagala da su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da babu ruwansa ya bar abin da babu ruwansa mutum ya kiyaye shiga sharaba shanu ya kiyaye shiga duk hidimar da ba a saka shi a ciki ba akwai wani ɗalibi da muka yi karatu a Madina na tasirantu da shi wata rana aka zo ana kawo ƙarar wani abokinmu wajen shi saboda yana mana darakta na wani program na da'awa sai ya ce da wanda yake kawo ƙarar ɗan kishi ɗan dakata sai ya ce mata ni na yi nazarin kaina ta kaina na gano ina da matsaloli har guda goma sha uku inda wani kuma zai nazari na zai samu sama da wannan matsalolin saboda haka tunda ina da irin waɗannan matsalolin to babu ruwana da sauraron babu ruwana da sauraron matsalar wani gara zai gyara nawa haƙuri da juriya yana daga cikin mu'amala abubuwan da zai taimaka maka wajen mu'amala da mutane duk wanda ya yi mu'amala da mutane sai su cutar da shi musamman mutumin da yake jagorancin wani abu ibn Haldun al-Zahiri yana cewa duk wanda ya jagoranci mutane to dole sai ya yi sadaka da wani ɓangare na mutuncin shi ibn Haldun yana cewa wanda ya zage ka ya fi wanda ya yi ka ya ce wanda ya zage ka ya yi abu biyu ne ko ya faɗi abin da dama kana da shi sai ya taimaka maka gyara shi yasa suke cewa rayuwa da mahassada yana da daɗi suna zagin ka kana gyarawa ko kuma ya faɗi abin da baka da shi sai ya zama ya maka guzuri ranar alkiyama wanda ya yabe ka ɗayan abu biyu ne ko ya ce maka ko ya faɗi abin da dama kana da shi kamar yanzu da ce Malam Musa Ɗanlami jajirtacce ne akan wannan masallacin tunda aka kafa shi ya jajirce wajen kula da wannan masallacin kaga ban faɗi wani abu sabo ba ko kuma mutum ya faɗi abin da baka da shi sai ya taimaka maka wajen yin girman kai na abu na kusa da na ƙarshe saboda lokaci ya riga ya yi shine kar ka ce idan ka yi wa mutane bayani cikin yadda idan mutane suna zargin ka da wani abu ko suna buƙatar wani bayani a wajenka kar ka ce in ka musu bayani sai sun gamsu shi yasa Allah ya dinga maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin Al-Qur'ani in alayka illa al-bala abin da yake kanka kawai shine ka kisar amma maganar wasu yake wannan ba aikin ka bane lasta alaihim bi mutaykir saboda haka wannan din mutum ya dauke shi a matsayin ka'ida a rayuwar shi zai ji daɗi saboda ne saboda kasancewar a mutane ba dole bane duk abin da kake bukata ya zama cewa su yadda da abin da kake bukata. Abu na ƙarshe shine baro zurbai, in mutum yana so ya zauna lafiya da mutane to ya yi kokari ya ga cewa ya nisanci aikata zurbai, saboda zurbai suna daga cikin abubuwan da suke jawo matsaloli tsakanin mutum da mutane. Akwai kisan da Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Bada'iul Fawaid, wacce har yanzu idan na tuna ta ina yin mamaki sosai. Wani mutum ne wani yake dajin da yana cin mutuncin shi, sai ya ce masa Allah ya sa. Sai ya shiga gida ya yi istighfari, ya kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala, yana fitowa sai mutum ya kasa gane shi. Saboda haka sai mutumin ya yi ƙarfin hali sai ya tambaye shi, sai ya ce cewa da shi ya aka yi kasa zafin ka, sai ce tutu ila Allah da rabi sallaka alayya, na tuba ga Allah da ya tsora ka a kaina, dama wata matsala ce ta haɗo mu da Allah na je muka warware. Saboda haka kamar yadda Al-Fudhal bin Iyad ya ce cewa inni la asillaha fa'a zalika fi khulqi dabbati wa ra'ati, yace da yawa nakan saba wa Allah sai in ga tasirin saban a ɗabi'un matata da ɗabi'un abin hawana. Kaga kuna ta rigima da matarka, kai baka san dalili ba, ita bata san dalili ba, to kamata ya yi ka samu kalwa ka ware ka yi istighfari, ko da cikin sharbibi ne matsalolin za su iya warwarewa, ko ka ga motarka ta yi faci kafirin to ya toshe inji ya buga, da ku da makanikin kuna ta mamaki, babu mamaki, wani abu ne ya buku da Allah, Allah ya fito maka ta wannan hanya. Saboda lokaci za mu takaita a nan, amma insha Allahu ta'ala gobe akwai rassa cikakkiya wacce za a yi a kan ƙa'idojin mu'amala da mutane a wannan masallacin. Lakca ce ta mata, amma maza ma za su iya zuwa domin su ji cikakken bayani, kuma waɗannan ƙa'idojin idan mutum ya haddace su ba zai samu hawan jini ba, inda ya yi aiki da su. Saboda hawan jini galibi ana samu ne na matsaloli tsakaninka da mutane, rashin sallah ko rashin ba da zakka baya kawo hawan jini. Sannan kuma zai sa ka zauna lafiya da mutane, kowa kuma ka san iya daidai gwargwadon yadda za ka yi mu'amala da shi, yadda ba zai cutar da kai ba. Wanda da yawa daga cikin waɗannan ƙa'idojin ƙa'idoji ne da suka fito daga Alƙur'ani da Sunna, wasu kuma mu'amala da mutane ta yau da kullum ce ta sa muka samo su. Muna fatan Allah ya bamu dacewa, wanda kuma yake da dama zai iya zuwa domin ya ƙarasa jin wasu da yawa waɗanda ba mu faɗa a wannan huɗubar ba, saboda yanayin lokaci. Allah ya bamu dacewa, Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.